بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Professor A Gwandu dake a nan Sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinin watan Ramadan yau Alhamis 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ahzab jiya mun gama isa yakin Ahzab mun tsaya aya ta 27 mun fara fassara ta lokaci yayi don ka koma karanta ta sai mu ci gaba wa awrasakum awbahum wa diyarahum maganar Banu Qurayza ne da bayan an gama yakin Ghazwatul Ahzab Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yake su bayan ya yake su Allah ya ce an saukar da su daga ganuwoyin su an jefa tsoro a cikin zukatan su kuna kashe wani yanki cikin su kuna farauci wani yanki cikin su kaga an yake su ganima ake nema ko sai Allah ya ce wa awrasakum arbahum sai Allah ya gadar da ku kasar su ya gadar da ku gidajen su wa diyarahum ardahum kasashen su gonakin su wadiyarahum Allah ya gadar da ku gidajen su doka gidajen Banu Qurayza yanzu suka komo na musulmi ko unguwar Banu Qurayza ta komo ta musulmi wa amwalahum da dukiyoyin su doka yanzu musulmin sun samu ganima kudin shiga sun koma tahowa wa ardan lam tabauha da wata kasa wadda baku taka ba ita ce Khaybar mun yi bayanin cewa wayancan na Khaybar annabi daga baya ya je ya yake su ko bayan an jayi sulhu hudaybiya shine wa ardan lam taqahu har zuwa wannan lokacin musulmi ba su taka kasar Khaybar ba har zuwa wannan lokacin musulmi ba su kai Khaybar ba wa amma sai Allah ya musu alƙawarin ta haƙ Khaybar da baku isa ba ma yanzu za ta kasance karkashin ku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah ya kasance akan komai mai iko ne to yanzu ya auku yanzu musulmi sun samu kudin shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kudin shiga mata ne sun ga ya samu kudin shiga don haka sai suka nemi kudin cefane su kara yanzu sai magana matsala ta dawo ta cikin gida yanzu tunda dai ga kudi an samu wa awrasakum arbahum wa diyarahum wa amwalahum to lalle tunda mata Annabi sun ga wannan sai suka nemi to lalle dole a kara musu kudin cefane to sai wani dan rashin fahimta sai ya shiga cikin gidan Imam al-Bukhari da Muslim sun fidda hadisi ta hanyar Muslim daga Jabir bin Abdullah yace dakhala Abubakar yasta'zinu sayyidina Abubakar ya shigo yana neman izini ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya shigo fa wajada an-nasa julusan bi babihi sai ya samu mutane zamne a bakin kofar lam yu'dhalli ahadin minhum babu wanda aka wa izini ya shiga qala sai Jabir yace fa udhina li abi bakrin fa dakhala sai aka wa sayyidina Abubakar izini sai ya shigo gida thumma aqbala Umar sannan Umar ya zo fasta'zana fa udhina lahu yannemi izni aka bashi izni ya shigo fa wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama jalisan hawlahu sai ya samu annabi sallallama zaune hawlahu nisa'uhu mata ne sun kewaye shi wajiman annabi ya dauke fuska ya shato kai alamun cewa yana cikin damuwa kenan sakitan annabi ya yi shiu qala sai sayyidina Umar yace la aqulanna shay'an ubhiku an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam zan fadi wata magana za ta ba annabi dariya tunda naga alama yana cikin damuwa bai in yi wani abu da zai sa shi dariya fa qala sai annabi yace ya rasulullahi ya manzon Allah fa qala sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi ya manzon Allah law ra'aita binta kharijata da kaga mata ta diya kharija sa'alat min nafaka ta neme ni in kara mata kudin cefane fa qumtu ilaiha sai ni tashi zuwa gare ta fa waja'tu unqaha sai ni bugi wuyanta
fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Mata shi sayyidina Umar ya ga annabi cikin damuwa, yana son ya sashi dariya, sai ya gaya mai, ai matata, kuma ya ji kasan kashin abin da ke aukuwa gidan, ya ce ai matata wanci ta neman kuɗin cefa ne, ni tashi ni kama wuyanta ni buge, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Wa qala, bayan ya yi dariya sai ya ce, hunna hauli kama tara yas'alna lin nafaqa, ga sunan gefe na kana gani kuɗin cefa ne suke tambaya, suna neman ƙarin kuɗin cefa ne. Fa qama Abubakar ila Aisha, sai Abubakar ya tashi zuwa ga Aisha, ya ja'u unqa, yana bugun wuyanta. Fa qama Umar, sai Umar ya tashi ila Hafsata, zuwa ga Hafsa, ya ja'u unqa, yana bugun wuyanta. Kilahuma yaqulu, kowanne su yana cewa, tas'alna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu, kuna tambaya annabi abinda baya da, kuce sai an kara muku kudin cefa ne kuma kusa annabi baya da. Fa qulna, sai suka ce, wallahi la nas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam shay'an abadan laysa indahu, suka ce wallahi ba mu tambaya annabi abinda baya da, ba haka aka yi ba, tunda iyayensu sun tashi su ne musu fada har sun kai ga jikin su. Thumma atazalahunna shahran, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam rigimar hayaniya da ta auku a gidan, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci iyali ne wata daya, autis an wa 20, ko kwana 29, don haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi riwaya Bukhari, wata yana kasancewa kwana 30, wata yana kasancewa kwana 29. Sannan kuma wannan shine dalili na cewa namiji ka yaji ba mace ba, mace ba ta yaji ta bar gida, namiji ka yaji ya bar gida. A karatun farko na ce sura za ta yi mana magana cewa irin rashin fahimtar da aka samu haƙida annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana Aisha ta taɓa yaji, wancan yajin da ni faɗi abinda yake nufi, kaga ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta tafi gida ba. A cikin waccan kissa da muka karanta cikin suratul Nur, lokacin da aka yi mata kazafi abu yayi yawa, kun ga ta tambayi annabi sannan ta tafi, kaga wannan ba yaji bane, neman izini ta yi da gidan yayi mata ba da ita nemi izini, annabi ya bata izini sannan ta koma gidansu. Amma a ka'ida namiji shike yin yaji ba mace ba, don haka in aka yi wa mini sai ka tashi ka bar gidan kawai. In ya kai fahjuruhunna fil mabaji'i, ka nisance ta a cikin gida, in ya wuce haka nan to ka bar gidan kawai ka tafi, amma baka cewa ɗayan mutane ta bar ma gida ta koma gidansu. Bance an kawo ta akan amanar Allah, bance an kawo ta tana ƙasan ka, bance an kawo ta kaza da kaza, in an samu saɓani sai dai namiji ya bar gidan. Don haka anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci mata ne wata ɗaya. Thumma nazalat hadhihi al-aya, sannan wannan ayat ta sauka tana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, inda za mu karanta kenan,
qul li azwajika kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha
فنزلت هذه الايه في wannan ayat ta sauka ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika ka ga ya mamatanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya in kun kasance rayuwar duniya kuke so wazinataha da kawar rayuwar duniya a ƙara kudin cefa ne a bada kudi a ta sayan abubuwa fata'alaina umattaykunna ku zo in baku kudi in je da ku dan dadi in baku kudin amma wa usarrihunna sarahan jamila sai in sallame ku sallama mai kyawu sai kasance babu aure tsakanin da ku ni gidana ba inda ake jin dadin rayuwar duniya bane gidana inda ake neman lahira ne wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu idan kun kasance Allah kuke nufi da manzon shi waddaral akhirata da ranar lahira fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima lalle Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku da aka saukar da wannan ayat qala fa bada'a bi aishata sai annabi ya fara da nana aisha fa qala sai ya ce ya aishatu ya ke aisha inni uridu an a'ridha alayki amran ina so in gitta miki wani al'amari uhibbu an la ta'jali fihi ina so kada ki gaggawa a cikin lamarin hatta tastashiri abawayki har sai ke nemi shawaran mahaifanki qalat sai ta ce wa ma huwa ya rasulullah wani irin lamari ne wannan ya manzo Allah fatala alaiha al-aya, sai annabi ya karanta mata wa'annan ayoyin. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, cewa in rayuwar duniya kuke so da jin dadin ta, ku zo zan baku amma zan sake ku. Fa qalat sunana Aisha tace wa ma sai sunana Aisha tace baya tace afika ya rasulullahi astashiru abwaya, game da kai zan nemi shawaran mahaifana ya manzo Allah, ai ka wuce nan. Bal akhtarullaha wa rasulahu wad daral akhirah, ba sai na nemi shawaran mahaifana ba, na zabi Allah, na zabi manzo Allah, na zabi ranar lahira. Tace wa as'aluka, amma ina roƙonka. Kafin nan malamai suka ce dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mata sai ta tambayi mahaifanta, domin tana da ƙananan shekaru kuma annabi yana son ta, annabi ya san. Kamar da Imam Al-Qurtubi yace idan ta koma gida ta nemi shawaran mahaifanta, ba za su bari ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma ita saboda ƙananan shekarunta tana iya yanke wani hukunci da yake haka, zaka sace kakki gaggawa sai kin je kin nemi shawaran mahaifanki. Ko kamar ni sayyidina Abubakar zai ce mata ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ko alama ba zai ce ba, don haka sai yace mata haka. Sai ta zabi Allah da manzon shi da ranar lahira, ita ma kanta da basirarta da kwakwalwarta radiyallahu anha wa ardaha, ya kai ta san zaɓa Allah da manzon shi yafi ta zabi wani abin duniya. Kaga mun kai ga babban uwa ko? To sai ta ce da cewa as'aluka, kuma ina roƙonka wani abu. Allah tukbiran mura'atan min nisa'ika billadhi qultu, in ka je tambayar sauran matanka ka gaya musu ansar da ni bai, eh ka basu kowa ta zabi abin da take so. Tana so a rage mata yawan kishiyoyi, dan haka ina gudu a ajiye aka suka ji abin da zaba, kowa ya ce shi ba ya zabi Allah da manzo ne, a bari kowa ya zabi abin da Allah, in ka je ka gaya musu abin da zaba. Qala sai annabi ya ce la tas'alni imra'atun minhunna illa akhbartuha, duk wanda ta tambaye na gaya mata. Inna Allah lam yab'athni mu'allitan, Allah bai aiko ni mai tsananta ma mutane ba. Kina son jaraba ta yi musu wahala, ka gaya musu ga previous question an ansa kenan, ka gaya musu ga wanda ya wuce an wa wani tambaya ga wanda ya ansa, ke kina son tambayar ta zo musu da wahala a ba su. To Allah bai aiko ni mai wahala da mutane ba, wala muta'annitan, bai aiko ni mai soka musu, bai sa musu wahala cikin al'amarin su ba. Walakin ba'athani mu'alliman, sai dai Allah ya aiko ni mai koyarwa ne, muyassiran, mai saukar da lamura. Sai annabi sai ya je cikin su, duk wanda ya tambaya ba ma sai ta tambaye abin da nana Aisha ba, ita ma sai ta zabi Allah da manzo ne da ranar lahira. Domin me? Domin duk sun fi son Allah, sun fi son manzon Allah, sun fi son ranar lahira da wani jin daɗi na duniya. Don haka in kana da kuɗi ka dinga samun kuɗi, babu laifi ka gaya ma matarka, amma ka zan ka shirya duk abin da take so za ka iya bata. In ka san ba irin wannan kake ba, to kakka bari ta san ko nawa ne albashinka, ko ta sai ya ƙara albashi, a ƙara muku albashi, ta je wajen sayen kajiɗi a ƙara na 7,000, ka ce mata to ai 5,000 ne aka ƙara albashin kafin a zo wajen sayen magi da sauran abubuwa da sauran atamfa. Don haka in kuɗi na shigo maka, akwai daga yawa daga cikin magabata da suke cewa ba aya bace ba hadisi bane, shawara ɗaya ne, suna cewa minal ghabawati, yana cikin wauta miji ya sanar da mata ce ko nawa yake samu ko da yaushe, saboda shi yana tunanin a aje wani abu, yana tunanin a yi sayabin wani abu, yana tunanin a sai wani abu, yana tunanin ya ƙaro wata kila cikin wadda kuɗi. Ita kuma duk ba ta wadda tunanin abin da take bukata, shi da ya za a yi waɗannan kuɗi a kassafa su a ƙaro, ya za a yi a ƙaro abubuwa, ya za a yi a ƙaro cefane, ya za a yi a tamfar da take sawa ta samu wadda ta fita, ya za a yi kaza. Za ka in kai wanda kai kullum za ka ɓoye mata haka ne, a samu tare a kashe tare, babu laifi ka gaya mata. Amma in ka san akwai kana tunanin saving, wasu malamai suna cewa hatta kana tunanin kawa iyayenka, in ta san duk abin da kake samu ta kassafa za ta iya yin kishi da iyayenka, to ya za a yi musu kaza. Akwai wasu mutane da kake son ka baiwa waɗanda ba sai ta sani ba, to in ka san ko nawa ne gare ka, ko nawa suka shigo, duk wanda aka ba fa sai ta sani, kaga akwai matsala. Don shi kaffa kaffa ake da mata game da kuɗi, a kyautata musu, a ciyar da su, a ba su wurin zama, a sai musu abin da suke so, amma kuma a yi kaffa kaffa. In suka san yawan kuɗin matsala ake samu. Wani malaminmu ya ce idan zai tafiya da mata ce wajen shopping a Madina ne, idan zai tafiya da ita wajen cefa ne a gida, sai ya ce ta rubuta duk abin da ake bukata na gida, ya zama a Najeriya, sai ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, ta rubuta. In ya gama yace shikenan, sai shikenan, cito shikenan sai. Yace da sun shiga cikin Bin Dawud, wani katon shopping mall ne na Makka, da sun shiga, ce a sai wannan, sai ce yana cikin nan, ce a ce ba a sai. Yace ko mi ta gari zai ta ja doko, sai jora ta akwai shi nan, ce a ce ba a sai. Wannan dai buka yau da ke to alƙawari buka doko. Yace ya an gama gaba ɗaya, an sai wannan, sai ta ce zai ba ta bonus, doki abu guda cikin wa'annan bakwai takwas tare da cece nuna ko ya duka ta dauki guda zai yadda a sayi da in ba haka ba to lalle yanzu kana in da albashi kace kana koma dan bashi sai alif dalam ta albashi ta koma lil ma'rifa albashi na ga kuma bashi ma mai alif dalam albashi ne ku bashi ya koma larabci don haka sai an yi hankali ba laifi bane wanda ya ga yana iyawa wanda ya ga abokiya ta yace sun taso ka ga ya mata komi da komi amma duk consequences din da yazo baya to ka gani kagan wata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga cewa wa amwalan da dukiyoyi an samu sai suka ce to lalle sai an kawo lalle sai an karo cefa ne don haka malami suke cewa sai ayi anniya Allah ya ce mata annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wannan tace ya ayyuhan nabiyyu ta biyu a cikin wannan sura ko mun ce guda biyar akwai cikin wannan sura ya kai annabi qul li azwajika kace ma matanka in kuntunna turidnal hayatad dunya in kun kasance rayuwar duniya kuke so wazinataha da kawarta fata'alaina umatti'ukunna ku zo in jiyar da ku dadi wa usarrihkunna sarahan jamila in sallame ku sallama mai kyau in mutun ya saki mata ya kamata ya bata wata kyauta ta dukiya haka ya kamata na dai kenan na biyu mata ya kamata su yi izna da wannan aya su ji tsoron Allah kai kasance kina tare da mijinki don abin duniya dai don a samu dai akwai mutumin da suna zaune da mata ta lafiya lau da an kore aiki ita ma sai ta tafi ta gidansu da jalli ne ya kare ita ma sai ta tafi gidansu da an rage samu da an rage ci da an rage kaza sai ta tafi gidansu wannan ba daidai bane abinda addaidai ya kasance kina gidan aurenki kina neman lahira kina gidan aurenki kina neman ci gaba kina neman lahira haka ya kamata don haka sai Allah tabaraka taala ya jama matan annabi kunne da haka sai ya ce wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu in kun kasance kuna son Allah da manzo nai waddaral akhirata in kun kasance kun zabi Allah kuna nufin Allah da manzon shi da gidan lahira fa inna Allaha adal musinati min kunna ajran azima Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku don haka gidan aure ba gidan jin dadi ba dai ne kawai gidan aure rayuwa ce ta bauta Allah rayuwa ce ta agudu tare ta akira tare yanzu wannan ayat kun ga yadda annabi yayi da mata ne sai ya kira su ya ba su zabi kun ji da ayat tace in kun kasance kuna son Allah da manzo ne da ranar lahira in kun kasance gidan duniya kuke so sai daga nan sai malamai suka samu wata matsala ta fiqihu cewa idan mutun yabba mata ce zabi yace mata ko ki zabe ni ko kuma ki zabe ki tafi gidan ku wannan ya zama saki ko bai zama saki ba in mutun yace ma mata ta yanzu kina da zabi lamarin ya koma kina da zabi in kin zabi saki ki koma gidan ku in kin zabi zama gidana ki zama gidana wasu kadan daga cikin malamai suna cewa da mutun yayi haka mata ce ta sako amma wannan ba kauli mai inganci bane kauli mai inganci shine bata sako ba la yu'addu talaqan inda jamaahirul ulama wannan ba aqidan yashi saki inda mafi yawan malamai wannan du'a'immal arba'a guda hudu malikiyya da shafi'iyya da hanafiyya da hanabila duk sun tafi akan cewa ba saki bane idan mutun yace ma mata tai inni kin zaba in kuma kin zabi ki koma gidanku kawai kin saki kanki saboda me saboda akhrajal bukhari wa muslim fi sahihaihima imam al-bukhari da muslim sun fi suwa a cikin ingantattun littafan su guda biyu min hadithi aisha radhiyallahu anha daga hadithin nana aisha radhiyallahu anha qalat nana aisha tace khayyarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi na mu tsaya tare da shi in Allah da manzon shi da gidan lahira muke nufi ko kuma mu koma gidajen mu shike ne kasance awe ya mutu idan abin nan muke so idan rayuwar duniya muke so da kawarta fahtarnallaha wa rasulahu sai muka zabe Allah da manzon shi falam yaudda zalika alaina shay'an annabi bai kidan ya shi komai ba a ce giya dai ta tafi ba baka dan mutu ya ba mata ce zabi ya ce ki zabe ni ko ki zabi saki to wannan baya kasancewa وفي رواية في الصحيحين قوت رواية أسهل البخاري دا مسلم لذلك من طريق مسروق قال دق مسروق رضي الله رحمه الله ببن تابع إن قال يتي سألت عائشة عن الخيرة نا خيرتي ناتم بين أنا عائشة دا مدى ذاتي دا مجي كبا ما تاتي تتوى إن كنزا أنك سيا إن كنزا أنك تفجدا فخيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فخيرنا النبي صلى الله عليه وسلم سيمك زعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جيتا ستتي أفت kana talakan shin wannan ta tambaye shi wannan ya zama saki shike da sai a ce annabi ya take mu don ya ba mu zabi wannan ya nuna cewa ba saki bane sai masruqun yace la ubali ni ban damu ba akhayyantuha wahidatan so daya ni ba ta zabi au mi'atan ko so 100 ba da an tahtara ni bayan ta zabe ni. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi sai yace wa fi hadhihi al-ahadith wa inna hadithan nana na Aisha masu nuna cewa annabi ya ba mata ne zabi su zabe shi ko kuma su zabi saki sai suka zabe shi dalalatu wannan akwai hujja li mazhabi Malik wa Shafi'i ga mazhabin Imam Malik da Shafi'i wa Abi Hanifata da mazhabin Abu Hanifata wa Ahmad da mazhabin Ahmad kunga kowa ya fito cikin ummal arba'a ko wa jamaahiril ulama'i da mafi yawan malamai anna man khayyara zawjatahu cewa duk wanda ya ba mata tai zabi fa khataratu ta zabe shi lam yakun zalika talaqan wannan ba saki bane wala yaqa'u bihi kuma sakin baya aukuwa da haka wala yaqa'u bihi furqatun saki rabuwa ba ta aukuwa da haka don haka wanda ya ba mata tai zabi ko ta zauna da shi ko ta saki kanta to in ta zabi ta tsabna da shi to babu saki amma malamai sun zabi in ta zabi saki to saki ya tabbata in ta ce na zabi saki to saki ya tabbata an taba wata kabiya a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu imamu Abdul Razzaq yasisu a cikin musannaf din shi yace akhbarana Thawri an Mansurin qala haddathani Ibrahim an Alqamata an al-Aswad an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wannan isnadi kun ga ingantacce ko Abraza yace an Thawri yana Thawri an Mansur shine kenan Mansur bin Mu'tamir an Ibrahim at-Taimi an Alqama an Nakhai an Yazid an al-Aswad an Nakhai an Ibn Mas'ud isnadi ya sadu raka isnadi ingantacce ne qala Abdullah bin Mas'ud yace jaa ilayhi rajulun faqala wani mutum yazo inda Abdullah bin Mas'ud sai yace kana baini wa bainam ra'ati babu ma yakunu bainan nasi ya wani mutum yazo inda sayyidina Umar ne sai yace ba sayyidina Umar wani mutum sai yace sayyidina Umar abun da ke kasancewa tsakanin mutum da mutane wato dan tashin hankali da rashin fahimtar juna ya auku tsakanin na da matata faqalat sai tace law anna alladhi bi yadika min amri bi yadi da abin nan da aga hannunka la al'amari na ga hannuna yake la allamtuka kaifa asna'u da na gwada ma yadda zan yi da saki da Allah ya sa saki na da ya sa hannunka da hannu yake yau da na gwada ma yadda zan yi faqala sai mutumin yace innal ladhi bi yadi min amri bi yadiki abin nan da Allah ya sa ga hannuna na saki na sashi hannunki yanzu duk abin da zaki yi saki qala tace anta taliqun salasan na sake ka saki uku faqala sai mutumin yace araha wahida ina ganin hu sakin nan daya ne wa anti ahaqqu bi raj'a wa anta ahaqqu bi raj'a Abdullah bin Mas'ud yana wuyin ne inda sai na wasu ce amma kai ka fi cincinta da kai mijinta kamai da ita wa sa'alqa amiral mu'minina Umar amma zan hadu amiral mu'minina Umar a tambaye shi ya za ai falaqiyahu sai hadu sayyidina Umar fa qassa alaihi alqissa sai bashi labari cewa wanne yazo da mata ta kaci kaci yadda aka yi fa qala sai sayyidina Umar yace fa'ala Allahu bi rijali wa fa'ala Allahu bi rijali ala wadaran maza ala wadaran maza ya'maduna ila ma fi aydihim suna yi da ganga abinda Allah ya sanya su shiga hannunsu fa yaj'alunahu fi aydin nisa'i su mai da shi ga hannun mata fa fi hatturab ga hannun mata babu abinda a ciki sai kasa kuma su mai da wannan abu ciki ma za kulta kai fatawar mai ka bashi kai Abdullah bin Mas'ud qala qultu araha wahidatan wa huwa haqqu biha sai na Abdullah bin Mas'ud yace ni abin nace mai ina ganin sakin nan daya ne duk da saki uku ta yi mai amma ina ganin ne a mai sai saki daya amma dai shi ya fi cincinta mai da mata ta yi qala sai na Umar yace wa ana ara zalika amma ina ganin saki daya ne walau ra'aita ghayra zalika da kai Abdullah bin Mas'ud kaga sabanan kace saki uku ne la ra'aitu annaka lam tusda naga ba kai daidai ba adiba shi dai saki daya ya fi zama daidai don haka in yace ma mata ta yi ta saki kanta saki daya naka ku yi anniya da ce mata zabi duk abin da ta zaba ko ta zamna ko kuma ka sake ta in ta yi haka nan da niyyar saki to ta saku kunga in ta saku ka ja ma kanka sayyidina Umar ya ce Allah wadaran maza ya kasance abin da Allah ya sanya a hannunka ka sanya shi a hannu saboda zaka dawo kana haka ne zaka da kana neman fatawa ne kai ma kana neman a yi maka mafita wannan haka yazo daga da yawa cikin sahabbai da haka suke fatawa ya zo daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ya ce idza ja'ala ar-rajulu amra imra'atihi biyadiha idan namiji ya sanya lamarin mata tai ga hannunta fa qallaqat nafsaha wahidatan fa hiya wahida in ta saki kanta saki daya saki daya ne aw sunataini fa sunataini aw salasan fa salasan illa an yunakiraha wa yaqulu lam aj'alul amra illa yadayki illa fi wahida. Abdullahi bin Umar yace in tayi dai dai ne, in tayi biyu biyu ne, in tayi uku dai ne, sai shi mijin ya ce ni guda nika nufi. In yadda yace shi guda yake nufi to guda ne, yace ai saki guda nisa hannunki, saki uku ne guda nisa hannunki, nace in ki ga dama. Kun ga ko wancan haka Abdullahi bin Umar yace in ka ga dama al'amarin yana ga hannunka. Haka sai ce fa yahlifu ala zalika, sai a ce ya rance da Allah akan haka. In ya rance da Allah akan haka to ya tabbata. Wa in raddatil amra fa laysa bi shay'in, in ta maida lamarin to ba komai bane, ba saki bane. In tayi zamanta yace ki zabi saki ko ta tace na zaba ina saki kaina, amma in tace na zaba in yi zama na gida to bai zan saki ba. Wa kana yaqulu, Abdullahi bin Umar yana cewa alqada'u ma qabat, duk hukunci da ta yanke shi ne, in ta yanke saki saki ne, in ta yanke ba saki ba to ba saki bane, duk abin ta yanke shi ne. Tayi wannan shi abinda mafi yawan malamai suka tafi sabani Ibn Hazm. Ibn Hazm az-Zahiri yana gani a addu'a da aka yi bata sakuwa ko ya sa hannu ko ya sa sakin gareta, yace wa man ja'ala ilam ra'atihi an tuqallika nafsaha. Ibn Hazm yace duk wanda ya mai san malamarin ga matar shi ta saki kanta ya sanya lam yalzamu dhalika, wannan abu ba zai lazimce shi ba. Wala yakunu talaqan, kun ba ya kasancewa saki. Allaqat nafsaha am lam tuqallik, ta saki kanta ko bata saki ba. Lima zakarna qablu min anna talaqa inma ja'alahu Allah ta'ala lirijali la linisa'i, domin abinda muka ambata a baya na cewa Allah ya sanya saki ne ga hannun maza, bai sanya shi ga hannun mata ba. Wannan shine fahimta Abdullahi bin Umar, amma kwata kwata haka shine fahimtar Ibn Hazm az-Zahiri, amma kwata kwata yake annabi ya ba su zabi. Sannan na biyu kuma ga fatawar ta zo daga Abdullahi bin Mas'ud da isnadi ingantacce, ta zo daga Abdullahi bin Umar da isnadi ingantacce, ta zo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tabbatar da ita. Don haka sai a yi hankali a daina sa saki a hannun mata. Allah ya ganta, Allah ya san da ita, sai Allah ya sa saki hannun miji. Domin me? Kun ga Allah bai sanya aure hannun mace ba, ba ta iya aurar da kanta. Allah bai sanya saki hannun mace ba, ba ta iya sakin kanta. Mace ko mi girmanta ba ta aurar da kanta, uwarta ba ta aurar da ita, sai dai ita ta aurar da namiji, aurar da ita ko ɗanta ne ko wanta ne ko ƙaninta ne. Kuma karanta mana wa'annan ayoyin Allah ramma.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha
ka abin da Ibn Hazm ya kafa hujja da shi akan bai yi ba, cewa ai Allah cewa fata alaina ummati kunna wa usarrihkunna, in kun zabi saki ni zan yin saki, wa usarrihkunna sarahan jamila. Amma dai mazhabar jumhurul ulama ita adda fatoyi daga sahabbai da suka inganta ta riga. Kun ga sai matan annabi sai suka zabi Allah da manzon shi da ranar lahira, don haka sai suka ƙara matsayi wurin Allah, sai Allah ya kira su a gaba, ya nisa annabi,
ya nisa النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
سألت يا نساء النبي يا فماتن النبي من يأتي منكن بفاحشة, duk cikin ku wanda ya zo da alfasha mubayyinatin bayyananna yudha'af laha al'adhabu bi'ifaini, za a ninka mata azaba ninki biyu. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, wannan ya kasance ga Allah abu ne mai sauki. Ya kai magana ta kai da kawai bismillah.
Okay. Yanzu wannan yayin bayani a kirin bayani cewa wannan yarinya tana son ta musulunta. Kina ga Hausa? Okay. Why ki lissa ki waye matsa miki musulunta? Kowa ya matsa miki? Okay. Kowa bai matsa miki ba ki musulunta? Ke kawai kike shawo ki musulunta? Ya sunanki? Na? Tony. Okay, Tony sunanki. Shekarar ki nawa Tony? 20 shekarar ki 20 ke kawai kika ga waye zo da ke suwa suka zo da ita ba cila samata kuka yi ba matsa mata kuka yi ba ita take so ta musulunta da kanta to indi fadi zan fadi magana sai ki maimaita kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abinda kike kin shaida ba abinda ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai Allah, kin shaida ba wanda za a bauta mu sai Allah, kin yadda haka? Allah kadai ake bauta ma, kin yadda annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, kin yadda haka? To da yau kin zama musulmi kamar kowa da ke gani wayannan ba wanda yake ce ba musulmi da ke gani wayannan Allah ya tabbatar da lamarin shi, Allah ya baki ikonin addini sai ku je wanda suka zo da ke ba magana da su da baya. What is the name of the Aisha? Ya nisa annabi, kuma karanta ya nisa annabi man ya ci min kunni. Yanzu da matan annabi suka yadda da zaɓin Allah, da sun zaɓi Allah da manzon Allah da ranar lahira, ba su tafi ba, zaka yi sun ƙara daraja da girma. A cikin wannan sura za mu karanta wasu abubuwa da yawa da Allah ya keɓance su da su kaɗai abdasu. Sai Allah ya ce ya nisa annabi, kiran da ya fara yi musu na farko kenan. Yanzu can Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ko yanzu an ce annabi ka je kai magana da su. To tunda yanzu sun yadda, yanzu sun dawo, Allah ka magana da su directly, kaga girma ya ƙaru kenan, ko yanzu kun zaɓi abinda Allah yake so. Don haka yanzu ba cewa kai annabi ka je ka ce musu ba, sai Allah ya dinga magana da su directly, ya ce ya nisa annabi, ya kuma tan annabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyina, kusan fa wannan sharadin da kuka ɗauka yana da sharuɗa, yana da conditions, yana da abubuwa da attare da shi. Cikin ku duk wanda ta zo da alfasha bayyananna, yudha'af laha al'adhabu bi'ifain, za a ninka mata azaba ninki biyu. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, wannan fa abu mai sauki ne ga Allah. Duk mutumin da yake kusa yayi sabo, ya fi ya cincinci zunubi akan wanda yake nesa, haka ka'ida take. Yanzu kuma tan annabi, za a ku ne matan annabi, ku ne ummahatul mu'minina, ku ne za a dinga saukar da wahayi a gidanku, ku ne qur'anin nan an saukar kuna ji kafin kowa ya jiya. Annabin nan da yake fita yawa mutane wa'azi, ya dawo inda kuke yake dawowa, ni'ima ta fi gare ku. Don haka yanzu ba za a aje ku daidai da mutane ba. Duk wanda cikin ku ta yi alfasha bayyananna, ta yi zunubi, za a ninka mata zunubi. Wannan ka'ida haka ko jama'a suke tafiya tare da ita. Yanzu in na kusa da kai yayi ma ba daidai ba, ka fi cewa wai ni abin da ya ban haushi, dan cikin gidana ne fa tare da shi muke. Ko bai fi zafi ba bisa ga na nesa, ya fi na nesa. A ce na kusa da kai, da shi aka yi ta kamfe, a ce yau shi zai da kamfe, ya zaka ji, ya zaka jin daɗi. A ce yau shi zai ma antifati, ya zaka ji, zaka jin daɗi. Ya fi a ce wani ne can da baka taɓa gani ba, wani ne can na nesa, can sai ka ce to duk inda ya tafi ya tafi. To haka ne a cikin dukiyarka, a cikin wani abu, in aka ce kidnappers da ƙaninka suka haɗa, sai a ce kai duk abin ya fi zafi. A ce da wani yaron gidanka aka haɗa, duk wanda a kusa da kai yayi maka, to ya fi aninka mai azaba, ya fi ka ji haushi ne, ka ce haushi biyu ne.
shi Allah kai yanzu haushi biyu ne ban ci haushin anya ne a ce da na kusa da ni aka hada don haka su ma matan annabi tunda suna da wannan daraja suna da kusanci da annabi suna cikin zanin su ake saukar da wahayi cikin mayafin su ake saukar da wahayi annabi ne in yaje kai ya dawo tare da su yake kwana waka cikin su duk wanda ta zo da alfasha bayyananna domin su ya kamata su fi kowa tsoron Allah wanda ya saba ciki to za a binka mai azaba nin ke bayo don shi wanda an mallami da yayi kaza ah malam 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 shi da aka za ah wannan dan mallan ne dan mallan ka kyalin mallan ah da sauran su saboda me saboda ana ganin wai kai a kusa ga ajin kai kamata a ga ka fi amfani da shi to amma ba nan take tsayawa ba ga kuma wani bonus gaba tsaye wa manyan kunnuti yanzu cewar da Allah ya nisa annabi manya ci min kunna bi fahishatin wannan yana nuna cewa za su zo da alfasha kenan a'a ai Allah yana haka kawai a ce da za a yi kun zo da alfasha wani ba zai laƙe ba sai mu ce to cewar da Allah ya yi ma annabi wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta cewa da Allah ya cikin suratul zumar wala kad uhiya ilayka haqiqa mun yi maka wahayi wa ila alladhina min qablika da wa'inda gabanin ka la in ashrakta kai annabi in kai shirka la yahbatanna amaluka annabi zai shirka ne Allah ba zai taba yi ba a cikin suratul an'am da Allah ya faɗi annabawa sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu yasna'una duk wa'inda annabawan da aka faɗi da sun yi shirka da duk aikin su ya roshe duk wannan ne shirka za su yi na maula habita anhum ma kanu ya'maluna duk aikin su shirya zai da Allah ya ce qul in kana lir rahmani waladan fa ana awwalul abidina kace in ar-rahmanu yana da da zai ar-rahmanu yayi da ba zai ar-rahmanu yayi da ba ana kaddartawa ne kawai ana kawo misali doka su ma mata annabi ba zai yi su yi alfasha bayyananna ba amma an kawo ne akan babin qul in kana lir rahmani waladan ko walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta wanda duk fardi ne ake yi a nuna ya tambihum bil adna alal ajil a'la alal adna atawla taqwa aba aya tsoro a nuna cewa babba ma in yayi akwai wani layi da ake ja kaga wannan matan annabi a ce musu wanda yazo da alfasha za a yi mai azaba yanzu akwai wani waliyi da ya kai matan annabi akwai wani mutum da ya kai matan annabi to kaga wani ya kai ga wani matsayi da zai cewa shi na ci gashin minkiri shi ya kai wani matsayin da duk abin da yayi ahalar sa bai wai shi don ya kai babba ga matan annabi Allah ya ce musu ko su suka yi za a yi kaza to bale ga wani wanda kawai wani shehi ne wanda bai kai matan annabi ba bai kai tabi'ai ba bai kai tabi'u tabi'i ne bai kai qurunul mufaddala ba da suka samu shaidu ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka babu wanda ke da lafiya sai ya yi alfasha wannan aya abinda ta nuna ta yi kwayi alfasha sai ai mai azaba kamar yadda waccan ta nuna kwayi shirka sai ai mai azaba ba ta nuna mata annabi za su yi alfasha ba ne ba ta nuna cewa annabi zai shirka ba je ba waccan ba ta nuna Allah yana da da ba ne duk dai kawai domin ai tambihi ne domin a jawo hankalin mutane ne mata annabi suna da wani abu mai falala Allah ya ce wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi duk wanda ta yi da'a cikin ku ga Allah da manzon shi wata amal salihan ta yi aikin kwarai nutiha ajraha marrataini zamu ba ta ladar ta so biyu kaga su kuma suna da wannan falalar da in sun yi aikin kwarai za a ba su ladar su so biyu wa atadna laha rizqan karima kuma mun mata tanadin arziki mai girma haka yake wanda aka kusa gare ka shi yafi jin dadin ka shi yafi samun falala don haka idan yayi ba daidai ba ka fi mai ikaba ka yi mai azaba ka fi nuna mai cewa yayi ba daidai ba ga kamatan annabi duk wanda ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah ta yi aikin kwarai to za a ba ta ladar ta marrataini har so biyu haka ladar azumi in sun yi ladar azumi biyu gare su hajji in sun yi sallah in sun yi sadaka in sun yi komai suka yi za a ba su ladar su biyu wannan shi yasa ranar lahira sai su fi mutane lada kuma ranar lafiya sai su fi mutane babban gida a aljanna don su suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya kai ibnu hazm
yake ganin cewa matan annabi su suka fi kowa daraja cikin sahabbai sannan Abubakar sannan Umar su kuma sahabban manzo su kuma sauran ahlus sunna ijma'an suna ganin wanda ya kwala shine sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Uthman sannan sayyidina Ali wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna biyo ne bayan sayyidina Abubakar shi Ibn Hazm dalili ne shine a ran lahira cikin aljanna inda annabi ya tsaya nan mata ne za su tsaya daka kuma gida annabi ya yi gida Abubakar aljanna daka su kuma mata ne suna tattare da shi don haka dole sai sun fi saura sun fi waɗanda suka biyo su sai na Abubakar su kuma jami'ul ulama suka bashi ansa da cewa a'a baka ganin matar shugaban kasa cikin gidan shugaban kasa take amma mataimakin shugaban kasa yake girma da matsayi da mukami da haka ba dole bane da ita tana can cikin inda shugaban kasa yake shi kuma mataimakin shugaban kasa yana inda bai kai ta ba wato sun yi misali da shugaba da mai bimai ne a mukami ba matar shugaba ke bimai a mukami ba amma ita inda yake gidan da yake amma duk da haka nan mataimaki ne ya fi shi mukami wannan hujja ta hankali kenan ta hankali yayi amfani da ita sai suka mai amfani da ita ta hankali amma ta nasosa suna nuna mafici kul khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu qudman thumma uthmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khair bil khair munjahu wanda suka fi girma a wannan al'umma wazirahu qudman sune ba waziran shi guda biyu na tuntuni sayyidina abubakar da sayyidina umar daga kaulul jamul ulama shi yafi shike daga lillai da hujjoji da suke tabbatar da shi don haka wannan ayoyin sun nuna falalan matan annabi za mu ji a gaba inda za mu tashi gobe Allah zai ci gaba da kiransu ya nisa annabi ya ku mata annabi anan za mu dakata annan lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu za mu kasa tambayoyi na kadu na wasu saboda sun yawa wanda ya rubuta ka dayan kuma su kudu yau ba za su ji wato tambayoyin su insha Allah sai gobe in Allah ya karɓi na sun ke 20 har da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ina tambaya kamar haka wani bawan Allah ne yake da rashin lafiyar duwa da ciwon kai bai taso masa sai ya sha ruwa wani lokaci ma sai ta kai shi ƙasa ma'ana sai ya faɗi tun daga lokacin da ya sha ruwa yana cikin matsala har gobe da safe amma asibiti sun ce kada ya yi azumi amma shi yana son yin azumi shine yake neman ƙarin bayani don Allah mara
in asibiti sun ba shi shawarar kai ya yi azumi to kada ya yi azumi ya sassauta ya bi su shawarar cewa to ko ya yi ya sha ruwa gobe idan azumi ya wuce sai ya ranka domin mara lafiya ne kuma Allah ya ba shi dama kaman kana minkum maridun aw la safarin fa iddatun min ayamin ukhra haka Allah ya ba shi dama in ya ji dama ya ranka haka likitocin suka ce ya daina azumi sai ya tambaye su zai daina gaba ɗaya ko zai iya yin wasu in yayi ya huta sauran daga baya kuma sai ya ranka kuma me zai dinga sha na magani Allah ya shiga ciki ya ba shi sauki idan sun gaya mai yayi hakan yayi wallahi ta'ala ala
wannan yake mara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na ga amsar tambaya ta kuma na gode amma sai dai abin da nake nufi ina da bashin sallah wadda ta kai shekaru saboda jahilci ina da janaba amma ban wankan janaba sai daga baya na ji in mutum yana da janaba ba zai yi sallah ba har sai ya yi wanka to yanzu ya matsayin sallar da na yi a lokacin zan ranka ko ba sai na ranka ba
malamai suna saɓani ga irin abin da ya auku na janaba kana da sallah kai janaba da sallah sannan ka gane kana da janaba su ba su da saɓani sai ka ranka sallah to amma akan jahilci baka aza ana yi ba malamai suna saɓani akan wanda ya yi ta ayyuka akan jahilci za a ce ya ranka bai san haka ba to kauli mafi inganci ba sai ka ranka wa'annan akan haka ba dalili kuwa shine hadisin wannan da ke musu salata wanda ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai yace wallahi ba afaka bil haqqi ma usimu ghayra hafa annini annabi da ya koya mai sallah bai ce sai ya maimaita duk sallolin da ya yi a baya ba don haka in tabbasu baka maimaita su ba insha Allah babu iskali sai ka yawaita nafila ka ci gaba da zuwa makaranta kai za har yanzu akwai wani abu da kake na gabe da sallah wanda baka san ba daidai bane wallahi ta'ala
wanda yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambaya ta yake idan mijina ya sadu da ni bayan na gama al'ada kafin na yi wanka to yanzu idan zan yi wanka wanne zan fara?
In kina iya haɗewa gaba ɗaya ki su biyu ki yi wankan janaba, na farko dai ban ba da shawara hakan da ta auku, saboda ƙaulin jumhurul ulama shine haka ba baya halatta. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ inda jumhurul ulama haye kai ibnu kafir ya haye kai ijma'i da imam an-nawawi shine in ta yi wanka haka yake inda mazhabobi hudu gaba daya da kuma sauran muhaddiquna na cikin malamai don haka bai kamata mijinki ya zo miki ba har sai kin yi wanka in hakan ta riga ta auku kina iya hadewa su biyu ki wanka daya da wannan dinbaz da yawa daga cikin malamai ke bada fatawa ana iya hade wankan janaba da wankan haila a yi su wanka daya wallahi ta'ala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Saki niyan yin wankan wanka daya, saki niyan yin wanka daya, saki niyan yin wanka biyu a wanka daya, ki niyan doke makanki janaba da haila gaba daya wallahi ta'ala.
Mana ko yana halatta na shafa rof a kafafuna idan suna ciwo yayin da nake azumi?
Eh, yana halatta a shafa rof ga kafa bai da alaka da azumi, yana halatta ka shafa wallahi ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatar malamin yana lafiya. Malam wanda yake halin tafiya zai iya sallar tarawihi ya samu dama a halin tafiya?
Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya rawatib ya baya yi, amma yana qiyamul layli, yana wuturi shi ne qiyamul layli, yana qiyamul layli a halin tafiya, amma baya yin rawatib na yini na bayan azhar da kafin azhar da bayan magriba da bayan isha'i, amma yana qiyamul layl da aka ya samu yayi tarawih wallahi ta'ala.
Wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace ni ne nanayin auren wata yarinya har an biya ta ne, amma daga baya muka samu matsala. Daga ƙarshe na sanar da mahaifina matsalolinta, nace na fasa auren ta a karkomin sadakina. To bayan babana ya rasu muka shirya, sai mahaifiyarta ta ce babana ya ce ba zan aure ka ba. To malam ya matsayin maganar babana a kaina?
Ban san yadda abin da babanka ya ce ba, zai kaɓo ya abubuwan da ya ce, da haka ka koma ka tambayi mahaifiyarka ku zauna a kawo shaidu babanka ya ce. In dai kai kawai ka kai illata ya sa babanta ya ga wannan illa, yanzu illata kawai za ku yi aure tsakaninku, amma ba zai yi hukunci akan abin da baban ya ce ba domin ban jiya ba. Mafi yawa mai kawo mai neman fatawa yana ɓoyewa, yana presenting ɗinta da za ta zama daɗi gare da sauƙi, don haka ban san me babanka ya faɗi ba. Amma in dai wannan ne abin da zahiri kawai kun samu saɓani, baban ya ga cewa tun da an samu saɓani a ba aure aka shirya bayan shi aka yi aure, ba laifi ba ne wallahi ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yawan mantuwa ko karatu aka faɗa min sai in manta, don Allah malam ya zanni
dagewa za ka yi kai ta maimaitawa kuma kai ta addu'a, insha Allah zai tsaya. Abinda ya tsaya ka tsaya nan, ba dole sai kowa ya rike karatu da yawa ya zama malami ba. Abinda ya samu sai a amfani da shi wallahi ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam wata ƴar uwa wadda ta musulunta take tambaya, za ta iya buɗe littafi ta karanta tahiya a cikin sallah kafin ta haddace? Shine nace mata sai na yi tambaya.
A'a, ba a buɗe littafi, amma har ta iya baki ba ta haddace tahiya ba? Ta kai ba baki har ta iya baki ta iya karanta
rubutun boko ne?
Okay, da rubutun boko. A'a, ashe da rubutun boko ba a karanta wannan abubuwan, transliteration kenan, ba a karanta ko Qur'ani ba a karanta da transliteration. Koyon harufin Larabci ake a karanta da shi, Lajinar Da'ima da Hayat Kibar Al-Adu suna da fatawoyi akan haka. Ala kulli hali ba za ta yi ba, koya mata za a yi har sai ta iya, har sai ta iya ta yi babu matsala, amma ba za ta karanta ba. Ko Fatiha ba a rike ba kana karantawa ba a haka nan, sai dai a yi gwagwado abin da ya samu. Annabi ya koya ma wanda bai iya Fatiha ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, to a matsayin Fatiha in bai iya ba, don haka ba a karantawa a rubuce wallahi ta'ala.
In ba ta iya ma ta yi shiru?
In ba ta iya ba, a in tun ba ta iya ba ta yi shiru har ta iya, haka ne. Da da ba musulunci ta kai ban fa shiru ta yi ta yi, Allah ya sa ta musulunci. Wannan ya tuna mini wannan bai wa Allah da ta musulunta, ban ce a fara mata komai ba, sai na bincike ni ya ga halin da komai da komai. Da ka in muka bincika muka ga akwai bukata, ko ni adda bukata zan sanar da ku, don kakuwa kamar ta musulunta ba a neman taimako ba. Kusa akwai mutum
shekara uku da suka wuce ne dinga musulunta duk inda aka tafsiri sai ne musulunta bayan ya gama gaba ɗaya sai wani bai wajen tarawihi a ce da ya je tarawihi inda ya je tarawihi duk wani a ce wani shi musulunta da muka tafsiri ni ba ya musulunta da muka tafsiri da ke ya sha to don shi ba mu gaggawa kawai da bu ciya musulunta a ce ai mai kaza wani yana ji sai kayan gobe sai ka gan su 30 sun zo sun musulunta kuma duk abin za ka amma dai za su sa a bincika na san wanda suka zo da ita sai a gani ya fi dacewa sai gobe insha Allah sai mu yi magana da yi tambayar wancan musulunta ne sai tuna min wallahu ta'ala
wannan ya ce assalamu alaikum don Allah ba don Allah menene bambancin mazi da fitsari a ba da najasa
bambancin su shine najasar fitsari ta fi kaifi akan najasar mani wannan shine karatu na ƙarshe da ni jiya ga Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ina kallo ne a cikin majalisi wannan shine ɗaya daga cikin karatu na ƙarshe da ni jiya gare shi shine bambancin najasar mazi wannan ya auku a 2000 kenan kafin ya rasu a ya aftara awwal a Ramadan ni ji wannan gare shi aftara awwal ya rasu a Shawwal na wannan shekara a Shawwal a Ramadan shine bambancin najasar mazi shekara 22 kenan bambancin najasar mazi mai naziri da fitsari da kashi shine najasa duk wanda ta fi karfi shi ta fi jinin haila najasa jinin haila ta fi kowace karfi sannan a gangaro ta kashi sannan a gangaro ta fitsari sannan ta mazi ita ta fi kowace sauki me yasa ta fi kowace sauki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wanke shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wanke shi hadisin Ali bin Abi Talib dake cikin Sahih Bukhari da muslim kuntu wajlan mazza'an fa sahaytu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li makanati nati minni fa arsaltu miqdada ya tambayi sai ya ce tawadda wamdha dhakaraka tawadda wamsil dhakaraka dan shi ita najasan mani mazi in an ganta ga tufafi in ba ta da yawa ana iya rangwamin ta ai sallati ta kamar da malamai da yawa suka fadi haka najasan mazi ba ta kai najasan fitsari ba najasar fitsari ta fi kai ki wallahi ta'ala
wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko yana halatta wanda aka bai wa jiginar gona ya yi amfani da ita
ya danganta daga shara'in da aka yi in an yi shara'in ya yi amfani da ita zai amfani da ita in ba a yi shara'in ya yi amfani da ita ba zai amfani da ita don ba abu bane wanda ake ciyarwa yanzu misali wanda aka ba jinginar jaki wanda aka ba jinginar raƙumi wanda yake dole sai ya ba su abinci to yana damar ya hau kuma ya damar ya tatsa nono amma wanda ba haka bane abinda ba amfani ake da shi ba ba zai cika komi ba to wannan ba ka amfani da shi sai in kun yarjejeniya wallahu ta'ala
wannan yace mallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah muna tambaya akan gado idan mamaci ya rasu sai ma'aikatar su suka baiwa iyalansu kuɗi kyauta to malam za a raba musu ne normal ko kuma za a yi amfani da formula daban gado a raba musu kuɗi
wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane ke saɓani a kai kuma malamai na saɓani cewa wasu suna cewa ba za a raba shi cikin gado don ba tarika ba ne abinda ake raba shi ne tarika abinda mamaci ya rasu ya bari na dukiya ta dake cikin account da wanda ke gida da filayen da yake da shi yana da wato dukiya da yake da entitlement ne na wurin aiki wanda kuma tarika ne wani pension ne wani gratuity ne wani in pension ne wani abu da ake basuwa don gama aiki amma in wani mutum wani alhajin unguwa kawai yazo ya bada kyauta abu ko wajen aikin suka zo gaisuwa suka bada ko suna ganin cewa ana raba shi ne zakari wal unsa daidai za a raba shi yadda ake raba kyauta an kawo gidan yadda ake raba kyauta abinci da sauransu yadda ake cin abinci yan tashi ɗiban abinci yana da rai ba a cewa a ɗiban ma namiji kaso biyu a ɗiban mace kaso ɗaya haka wannan irin abinci ne da ake dafawa gida za a raba shi irin haka idan ya iya kawo rigima suna so sai an raba zakarin misal hadal unsayni akwai malaman da ke ganin an raba haka daidai ne kuma haka ya kamata a raba za ka babu iskali amma asali shi ne bai kamata a raba shi haka ba ya kamata a raba shi a matsayin kyauta ce aka kawo za ka a raba ta yadda ake raba ma iyalan abinda ake nufi idan akwai wani babba mai kuɗi gidan da baya
shi ma bai kamata a raba za ka babu iskali amma asali shi ne bai kamata a raba shi haka ba ya kamata a raba shi a matsayin kyauta ce aka kawo za ka a raba ta yadda ake raba ma iyalan abinda ake nufi idan akwai wani babba mai kuɗi gidan da baya shi kuma shi ma na rubutu ma ta dawo shi yana da jini da ya fi
ba
ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan malam yana lafiya. Malam ina da yaro mai suna Sauba. Sai na ji su na kira sa Muhammad Sauba. Malam akan yayi
babu da ido an ƙara Muhammadu abin yake nufi wancan lokacin ba sunan Muhammadu bane amma don ƙara Muhammadu ne ana isa mutum suna biyu babu da ke kasance da wannan suna da wannan suna ba da biyu bane ba Allahu ta'ala
shike nan ga hankalin masu tambayoyi tambaya
ja
assalamu alaikum Allah masu tambayoyi Allah su barka sai ni magana sai
Allah gode da kuma yana tambayar kuma
I think it's a good idea to go back to the people who are going to be able to do it. I think it's a good idea to go back to the people who are going to be able to do it.